بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تبيض وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنهم كثيرا ربنا من العذاب والعنهم لعنهم كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا وشكرا لله شكرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك. الحمد لله الذي جمعنا في هذه القلوب الحية. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الوجوه النيرة. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال قولي والله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ليسا تقدر هدوره أولا مسلا تشيمي البركة مسلا تنديك تشيه دكتر wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah anan cikin garin Bina a jahar Niger a tarayyar Najeriya a wannan yammaci na 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 13-14 ga watan uku shekara ta 2026. Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan rana da muke rufe wannan tafsiri na wannan shekara bi albarka. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Lallai duk abin da yake da farko yana da ƙarshe. Duk abin da zaka fara wata rana zaka kare shi. Duk abin da kake tunani yau gashi an fara, wata rana zaka ji an ce yau gashi an gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mun fara tafsiri a bana tsawon wata na Ramadan, gashi yau Allah ya kaddara za mu rufe wannan tafsiri namu na Al-Qur'ani mai girma. Abinda nake so dan yi cikin jawabai na abubuwa ne guda hudu insha Allah ta'ala, wanda ba zan wuce lokacin da aka bani ba, tunda akwai jawabai da za a saurara daga manya-manyan baki waɗanda aka gayyace su. Abu na farko, akwai tambayoyi guda biyu wanda zan ba da amsa a kansu maimakon in yi tafsirin Al-Qur'ani. Jiya aka kawo tambaya ta farko, yau aka kawo tambaya ta farko. Abin da ya sa zan amsa wannan tambayar, saboda suna da alaka da abubuwan da za mu shiga nan gaba idan Allah ya kai mu. Duk da na san wannan Juma'a da ta wuce malamai da dama sun yi bayani akan waɗannan matsaloli, kuma wannan satin na san malaman tafsiri da dama za su yi maganganu a kai. Shine abubuwa guda biyu. Abu na farko, zakatul fitr ko sadaqatul fitr, ita ce zakar komo ko sadaka fiddakai. Abu na biyu, sallar Idi, yaya ake yin ta kuma yaya kamata a yi ta. A gurguje zan ba da amsar nan guda biyu, sannan sai in shiga magana ta uku. Zakar fiddakai wajibi ce akan kowane musulmi, karami ko babba, mace ko namiji, da kuma duk wanda kake ɗaukar ɗawainiyarsa. Wajibi ne ka fitarwa da kanka, ka fitarwa da matanka, ka fitarwa da ‘ya’yanka ko ƙanana ko manya ko mata ko maza, sannan ka fitarwa da duk wani wanda yake ƙarƙashinka kake ɗaukar ɗawainiyarsa. Za ka fitar da wannan zakafi da kai ɗin ne, aƙalla kowa za ka fitar masa da sa’i ɗaya, shi ne ɗanmu da nabi guda hudu. In kuma wajen awo ne, zai kama abin awo kamar kilogram uku kowanne, shi ne ya dace da wannan sa’i ɗaya ko kwano ɗaya ko ɗanmu da nabi guda hudu. Kuma abinda ake fitarwa, ana fitar da abincin da ka saba kana ci, ko abincin da aka saba ana ci a wannan unguwa ko a wannan yanki ko a wannan gari. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da abu biyu, yace sa'an min burrin aw sa'an min shay'in aw qamih, cewa kwano ɗaya na alkama ko na ainihin wato sha'ir ko makamantansu. Malamai suka ce wannan sifa ce, duk wani abincin da aka saba ana ci ya halatta a fitar da wannan zakatun fiddakai da shi, ko dai shinkafa ko gero ko dawa ko masara, duk za a iya fitarwa da su. Wannan shi ne abin da malamai suka ce. Kuma ana fitarwa ne a ranar Idi kafin a tafi masallacin Idi, amma ya halatta a fitar idan ya rage saura kwana biyu Idi. In ya rage saura kwana biyu ya halatta a fitar, haka in ya rage kwana ɗaya ya halatta a fitar, sannan ya halatta a fitar ma'ana washe garin Idi da safe kafin a fita sallar Idi. idan ka bari aka fita sallah baka fitar ba to wannan ba ba fidda kai bace kawai ta zama sadaka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sannan wadanda suka cancanta abawa sune mabukata talakawa da miskinai ba kamar sadaka ta wajibi ba wanda kaga dole akwai al'amiluna alaiha a cikin da fi sabilillahi da baka mutum haka suka ce wannan kadai wannan jinsin bi ko dai fukara ko almasakin mabukata da talakawa su ake ba domin ita fuke kibar fitar da wannan zakka na farko saboda azuminka ya kubuta daga ƴan wadansu kurakure da kai a lokacin azumi ne bi kai wata ƴar karamar gulma ka dan yi wani dan tsegumi dan bisisi ka dan yi wani wargi ko wasa to wannan fitar da ita zakka za ta tsarkake wadannan kurakuren naka ya zama azuminka ya tafi lafiya kalo ba tare da wani ba hikima ta biyu dan a wadatar da mabukata daga bara a ranar sallah kar a samu mabukata ko talakawa ko miskinai suna zuwa suna bara gida-gida ko unguwa-unguwa a taimaka musu da abincin da za su ci ranar sallah ko da abin da za su dafa ranar sallah to dan a wadatar su daga wannan shi yasa aka shar'anta wannan zakka ta fidda kai kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi hadisin Abdullah ibn Umar مازال عبد الله بن عمر كي تفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه مازال صلى الله عليه وسلم يا وجب تزكف في الدكي كانوا دين دبيون كون شعير اكم باوا ددا دنمجي دمجي da karami da babba a cikin musulmai kuma yayi umarni a fitar da ita kafin a tawo masallacin idi malamai suka ce ashe kenan wannan idan musulmai ne amma idan danka kafiri ne ba za ka fitar masa ba haka idan wanda kake daukar dawainiya akwai wani krista a cikin ba za ka fitar masa ba dole sai ya zama musulmai su ake fitarwa da waɗannan abubuwa wannan shine a takaice abin da ya shafi ita wannan zakar fidda kai din sai abin da ya shafi sallar idi sallar idi karama da babba sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ranar idi in an ce yau ɗaya ga wata an ga wata washi gari shine idi kuma ana yin idi ne ko dai a ga watan ainihin wato ko a ga watan wannan a ga watan Shawwal ko kuma a cika Ramadan ya zama kwana 30 to washi gari shine ranar idi wanda ana fita zuwa ga musalla musalla a samu wani fili a wajen gari ko a gefen gari ya zama anan za a dinga fita ana sallar idi sunna ne a fita waje ai sallar idi amma idan akwai larura ta kama babu filin ko kuma akwai tsoron ta'addanci idan an fita ko wani abu zai iya faruwa babu lafi ayi ta a masallaci amma malamai suka ce haka kawai in dai akwai fili kuma za a iya zuwa to bai kamata ayi a cikin masallaci ba ya kamata a fita wannan filin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware guri da yake sallar idi yake fita yake sallar idi ashe sunna ne a fita a je musalla sannan idan aka fita ana so ita sallar idi ainihin wato karawa ba kamar sallar idi babba ba ita ana so a dan ma'ana a dan jirkin tata ba kamar babbar sallah ba saboda me saboda ana so a kalla mutum kafin ya fita ya ci abinci domin jikin shi ya bashi ba azumi yake ba ita ba a so ka fita ba tare da ka ci wani abu ba a kalla kana tashi da sabon wani ka ci saboda ka ji a ranka fa yanzu ba azumi kake ba domin ba a yin azumi ranar idi kuma haramun ne azumi ranar idi to bai kamata ka tashi ka ki cin abinci da wuri ba yanda jikinka zai rinka baka azumi a'a so ake kana tashi ka dinka jin cewa fa ka riga ka gama ramadan kana cikin farin ciki da walwala da jin dadi yau ranar idi ce shi yasa ana fita idan aka je idan liman yazo ba a kira mata sallah ba a yi mata iqama kawai liman zai fara sallah zai yi kabarbari zai kabbara har ba ta da sallah sannan yayi kabarbari guda 6 kaga zai kabarbari guda 7 kenan daya kabbara har ba 6 kuma ragowar kabarbari daga nan sai ya karanta fatiha da sura ko dai ya karanta sura da manzon Allah ya saba yana karantawa irin su suratul ghashiya da ghashiyati da suratul a'la ko suratul qamar ko suratul qaf din manzo Allah yana karanta wadannan ko kuma ya karanta surar da ya iya to haka zai wannan raka'ar kamar yadda ake arhuwar salloli idan ya taso a raka'a ta biyu shi kuma zai kabbara guda 5 zai kabbara 5 raka'a ta farko kaffara 7, raka'a ta biyu kaffara 5, daga nan ya karanta Fatiha da sura, yayi ruku'u, yayi sujjada, ya dago ya sake sujjada, idan ya dago ya zauna ya zama tahiyya, shikenan yayi sallama, sai ya sallama. Kuma ana so ayi karatun a bayyane, a bayyane inda malamai suka sabani shine lokacin da a cikin kabarbarin nan shin kowace kabbara sai liman ya daga hannu? Wasu malaman suka ce a'a, kabbara ɗaya zai daga hannu ita ce kabbara harama. Haka idan ya dago sai kabbara dagowa ita ma zai daga hannu, amma ragowar kabarbari gaba ɗaya ba sai ya daga hannayensa ba. Waɗansu malaman suka ce a'a, in ya daga zai daga hannu, saboda manzo Allah yana daga hannu a kowace kabbara, shi yasa dai duk wanda mutum yayi wannan yayi ba laifi bane. To da haka idan aka yi sallama sai kuma liman ya tashi ya huduba. Wannan hudubar sunna ne a tsaya a saurare ta, bai dace daga an yi sallama a watsa ya tafi ba, a'a sunna ne a tsaya a saurare ta. Amma idan mutum yana da wata larura ya tafi, wannan bai laifi ba, amma abin da ya fi a sunna shine a tsaya a saurare ta. Wannan shine yadda ake, in an gama huduba shikenan kuma sai a dinga yi wa juna murna. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wa juna lale da maraba, har suna rungumar juna bayan sallar Idi, saboda farin ciki da walwala da jin daɗi Allah ya kawo su, ya raya su, ya ba su lafiya, sun yi ibada ta azumi lafiya, an gama lafiya, gashi an zo ranar farin ciki, ita ce ranar Idi, sai a yi ta yi wa juna murna ana farin ciki. Wannan ya halatta kamar yadda bazara suka ce faɗa. Sannan sunna ne wajen saba hanya idan za a ci, musamman sallar Idi karama, cewa inda dama hanyar da ka bi to kar ka dawo ta wannan hanyar, sai dai idan kana tunanin in ka canja hanya kana ganin wani abu zai iya faruwa akan ka ko akan dukiyarka, to ba maki in ka je hanyar da ka je sai ka dawo ta wannan hanyar. Amma idan akwai damar saba hanya, to a sunna shine hanyar da ka bi kar ka dawo ta wannan hanya sai ka canja wata hanya din. Wannan shine sallar Idi. Kuma sunna ne ana so mutum idan zai tafi yayi wanka, ya sanya turare, sannan ya ci wani abu kafin ya tafi, ko da dabino ne guda ɗaya. Sannan ana so mutum ya yi ƙoƙari inda dama ya kwalliya. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar ɗan Khattab Allah ya ƙare ta a gare shi, ya taɓa sowa manzon Allah wata alƙibba mai kyau, ya kawo manzo Allah ya ce, ya Rasulullahi gashi na sowa maka wannan alƙibbar, manzo Allah na sowa maka ne don ka rinƙa yin kwalliya da ita ranar Idi, don kuma ka rinƙa sawa idan ka yi baki. Wanda yake nuna maka ashe a musulunci mutum zai iya shirya waɗansu kaya nashi na musamman. Na farko don ya rinƙa zuwa masallacin Idi da wannan kaya, na biyu kuma don ya rinƙa tarbar baki idan so da wannan kaya. Ashe babu laifin mutum ya samu wasu kaya na musamman wanda zai sa ranar Idi, kaya masu kyau ya sa don ya je Idi. Sannan babu laifin mutum ya tanadi kaya da zai rinƙa sawa a lokacin da ya yi baki, kamar yadda Umar ɗan Khattab ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rigar, ya ce ya Rasulullahi gashi nan na kawo maka saboda ka sa ranar Idi, saboda kuma karɓar baki. Wannan sunna ne daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin Zadul Ma'ad, ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu lil khuruji ilayhi ma ajmala thiyabi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya tufafin da ya fi kowanne kyau idan zai tafi masallacin Idi. Manzon Allah yana zaɓen kayan shi waɗanda suka fi kyau ya sa idan zai tafi masallacin Idi, domin sun da sallah babba ko sallah ƙarama. Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake cewa tilka hiya sunna, yace wannan shine sunna, cewa ka sa sababbin kaya ka je masallacin Idi. To a takaice wannan shine amsar da zan bayar game da abin da ya shafi sallar Idi kamar yadda aka tambaya. Maganar da zan yi ta biyu ita ce Allah madaukakin sarki ya kaddara ya kawo mu ƙarshen wannan wata, ko kuma in ce ƙarshen wannan tafsiri din. Kamar yau muka fara, gashi kuma Allah ya kawo mu ƙarshe. Wannan yana nuna mana yadda rayuwarmu take tafiya, kuma yana nuna mana yadda rayuwarmu take karewa. Wani malami yana cewa ya bina Adam inda ba an ta ayyam, ya ce ya kai ɗan Adam kai kwanaki ne, idan zahaba yawmun, duk ranar da yini ɗaya ya wuce faƙaɗe zahaba ba wani ɓangaren ka ya riga ya wuce. Waɗannan kwanaki da suka wuce mana na Ramadan ba za su ƙara dawo mana ba, har abada sun riga sun wuce. Kuma kwanaki ne daga cikin rayuwarmu a duniya suka riga suka wuce, ba za su dawo ba. shi yasa ya kamata kullun dan adam ya rinka tunanin cewa yanzu ba akan hanya yake zai koma ga Allah, to sai tsaya ya gyara alaƙarsa da Allah, yayi abinda Allah madaukakin sarki yace, yayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi. Sannan abu na biyu, ku sani yanzu gashi Allah ya hada mu a wannan majalisi mai albarka, wannan haduwa da muka yi anan ba lalle mu saki irin wannan haduwa ba, mai bi kafin wata shekara da yawa daga cikin mu babu su, mai bi kuma wasu za a ƙara yin wannan shekara tare da su, ce yasa idan an yi irin wannan haduwa ai kokari a rinka yafe wa juna, saboda ba a san abinda Allah madaukakin sarki zai hada ba. Sannan a yi amfani da ita wajen taimakon juna akan abin da ya shafi addini, ko akan abin da ya shafi mu'amala, ko abin da ya shafi zamantakewa. Sannan a rinka tunata koyaushe cewa mun taɓa yin wata haduwa ta alkhairi, inda muka koyi kaza, muka koyi kaza, muka koyi kaza. Sannan abubuwan da muka koya a wannan majalis, to mu yi kokari mu ci gaba da aiwatar da su ko da bayan Ramadan. Mu sani cewa ba da Ramadan kadai ake bautawa Allah ba, ana bautawa Allah madaukakin sarki ne a kowane lokaci. Shi yasa kar azumi ya wuce mu watsar da abin da muka saba muna yi na ibada, mu watsar da abin da muka saba muna yi na sallolin dare, mu watsar da abin da muka saba muna yi na taimako, mu watsar da abin da muka saba muna yi na ciyarwa, mu watsar da abin da muka saba muna yi na zumunci, mu watsar da abin da muka saba muna yi ainihin wato na ibada. Mu tsaya, wannan Ramadan makaranta ce, mu ci gaba da abin da muka koya, Allah madaukakin sarki zai taimake mu. A ƙarshe akwai waɗansu bayin Allah wanda ba zan gushe ba, zan ambace su, kuma zan fatan an zo za a yi addu'a, a yi musu addu'a na gari, saboda haɗuwar mu da su a wannan gari mai albarka da irin gudunmuwar da suka ba wa wannan tafsiri namu har Allah madaukakin sarki ya kawo ga wannan lokaci. Addu'a ta farko ko fata na farko na alkhairi shine ga mai martaba sarkin mu, na Allah ya ƙara masa lafiya, mun ji ya karbe mu, ya karrama mu, ya mutunta mu, yayi mana nasihohi a matsayin shi na mahaifi, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya tsare shi, Allah ya sa barka a rayuwarsa. Abu na biyu, akwai shi mai girma gwamna na wannan jiha din, an gayyace mu sha ruwa, mun je mun sha ruwa, ya mana jawabai masu kaman hankali, masu jan hankali, ubangiji Allah ya saka mai alkhairi, Allah ya taimake shi. Abu na biyu, akwai wani abu da na gani kuma na sha faɗa a gurin tafsiri na wanda ni ban taɓa gani in ba a nan ba, cewa a samu shugaban jam'iyya na siyasa har ya haɗa rabon tallafin marayu, kuma a ofishin jam'iyya, kuma a je a yi wannan rabon lafiya, a gama lafiya ba tare da 'yan jagaliya da 'yan daba da 'yan iska ba, ni ban taɓa gani ba in ba a nan. Wannan shi ne magana ta gaskiya, ina son guraren mu ana yi amma ba a gamawa lafiya. Wani ma da ya fito da kayan tallafin, ɗan jagaliya za zo su kwashe kuma su ta zage-zage a gurin. Amma haka muka je aka raba waɗannan kayan marayu, muka yi wa'azi, muka yi nasiha, ni ban ga ɗan jagaliya ko ɗaya a wannan gurin. Kuma haka aka ba marayun nan, kowa ya karɓa lafiya ba tare da wani abu ba. Kaga wannan yana nuna wala'alla akwai ƙwarewa na shugabanci, da kuma alaƙar shi shugaban da al'ummar da yake a cikinsu, da kuma yadda bai ba da fuska a ce a rinƙa samun 'yan jagaliya irin waɗannan guraren ba, domin suna da guraren da ake samu su amma ba irin waɗannan guraren ba. Wannan gaskiya ya tantance mu, mu yaba masa, mu masa addu'a Allah ya taimake shi, ya masa jagoranci akan wannan kokari da yayi. Sannan na gaba shine ma'ana mai masaukin mu kuma jagora, shine shugaban wannan kungiya ta mu mai albarka, Allah ya saka mai da alkhairi, dattijo ne, mutumin kirki ne, tsayayye ne wajen ganin duk abin da ya kamata a yi an yi, ya je umara, muna roƙon Allah ya dawo da shi lafiya, Allah ya sa albarka a cikin wannan tafiyar da yayi, kuma makarantun da ya assasa ubangiji Allah ya taimake su wajen gudanar da su, Allah ya agaza masa, ya taimaka masa, ya masa jagoranci. Sannan sai kwamitin mu na tafsiri wanda suka yi ta ɗawainiya da mu, musamman Malam Abubakar shugaban sakataren wannan kwamitin, bawan Allah nan a matsayin shi na shugaban hukuma alhazai na wannan jiha, yana da abubuwa da dama amma wallahi baya hutawa, da shi da sakataren agaji na jihar Niger na ba sa hutawa, kullum muna tare da su, duk inda za mu je muna tare, a masauki muna tare, gurin wa'azi muna tare, a hanya muna tare, kuma duk abin da muke bukata za a yi mana. Ni har kunya nake ji, na je doni da dama tafsiri amma ban taɓa zuwa inda kullum ake tambaya malam me kake so, malam me kake so, ma'ana ba a yadda in yi wani abu sai dai a yi mu komai. Kaga wannan akwai kulawa ƙwarai da gaske, wannan kwamiti muna yaba masa, muna masa addu'a ta alkhairi, kuma a cikin rubar da mu da zamu kai a mataki na ƙasa da izinin Allah sai mun rubuta wannan insha Allah ta'ala. Irin dawainiyar da aka yi mana gaskiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Sannan sai shugabannin kungiya, tun daga shi sakataren wannan kungiya wanda aka bashi rukun al'amura da shi dattijo PRO malam gida kullum muna tare da shi. Allah madaukin sarki ya masa sakayya da gidan alkhairi wanda an ce shi ne shugaban matasa na jihar Daita. To amma dai gaskiya mun ɗan yi tawaye kaɗan mu matasa muna gani shi wanda ya kamata ya shiga ɓangaren dattawaye a samu wani shugaban matasan a sashi ya zama shi da shugaba bawan Allah na yana ƙoƙari gaskiya. Muna tafsiri da safe, muna tafsiri da daddare, kullum muna tare da shi. Haka sakataren ƙungiya da mataimakin shugaban majalisar malamai su malam Sani, wannan bayan Allah, Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya musu jagoranci, da shugabannin kwamitin marayu, da shugabannin kwamitocin zakka da wakafi, kullum muna tare da su. Allah ya saka mu, Allah ya musu albarka. Abin da kusa ga na ƙarshe shine shugabancin nisa'u sunna. Wato nisa'u sunna wani majalisi ne, wani rukuni ne daga cikin rukunan wannan kungiya ta mu ta Izala, shine ɓangaren ƴan uwa mata. Kungiyar Izala ta yi wani majalisi na musamman, tana da majalisar agaji, tana da majalisar zartarwa, tana da majalisar malamai, sai majalisa ta hudu ta ce majalisar nisa'u sunna. Su ma suna da shugabanci na agaji, suna da shugabanci na malamai, suna da shugabanci na zartarwa, wanda ƙarƙashinsu ne muke gudanar da al'amuran tafsiri na mata a kullum. To da ita amira da ita sakatariya gaskiya suna ƙoƙari, akwai buƙata a ƙarfafe su, a taimake su, a sama musu ƴan agaji masu ƙoƙari, kuma a yi musu hirma saboda gudanar da wannan aikin. Muna yi musu addu'a, Allah ya saka mana alkhairi, Allah ya biya musu batun na alkhairi. Sannan kuma sai daraktan agaji bawan Allah, shi mun riga mun saba tun daga salada ya zo, tun ina tafsiri a salada, na yi tafsiri a salada shekara ɗaya, wajen shekara huɗu da ta wuce, kullum muna tare da shi. To gashi da ya taso daga salada ya zo nan, ubangiji Allah ya saka mai alkhairi, Allah ya masa ainihin wato jagoranci. To haka kuma ƴan uwana ɗalibai da kullum muke tare da su a wannan guri su ne mahalarta wannan tafsirin. Addu'a da zan musu yadda muka haɗu a nan, Allah ya haɗa mu a gidan aljanna. Allah ya sa wata ran a ce ga buka ku gaba ɗaya a gidan aljanna. Kuma dukkanin buƙatunmu Allah ya biya mana su. Ubangiji wannan haɗuwar da muke, Allah ya sa mu ɗore har abada. Allah ya sa ta zama mana alkhairi duniya da lahira. Waɗannan su ne dai waɗanda nake ganin yau godiya da ƴan agaji wanda muke tare da su, su komanda kullum muna tare da su gaskiya. Ga kuma uwa uba ku mutum barayi, kowa ya ga irin alkhairin da aka yi a wannan jihar, da abubuwan da aka tara, da irin kuɗaɗen da aka tara, kusan marayu 1000 da wani abu ake tunanin za a ɗauki da wadiyarsu, ko kuma an ɗauki da wadiyarsu. To ubangiji Allah ya musu jagoranci, tun daga kan shi shugaban Alhaji Ja'far da sakataren da membobin suna nan a tsaye, kuma ga su dattawa amma ba su kasa ba, su gajiya ba. Allah ya taimake su, Allah ya ƙarfafa su, Allah ya saka mata alkhairi. Ga kuma ƴan agaji wanda kullum tare muke da su, tare muke kwana, tare muke tashi, tare muke ɗawainiya. Ga kuma ƴan bidiya su ma kullum su suke yaɗa wannan karatu. Wannan karatun namu ana yaɗa shi a kafafe sama da guda 26 a wannan ƙasa tamu. Kuma akwai bayin Allah da suka ɗauki nauyin sa wannan karatun. Na san ana sa wannan karatu namu a gidan talabishin na Jigawa, JTV Jigawa Talabishin, wanda wani ciyaman na wani ƙaramin hukuma Roni shi ya ɗauki nauyin ake sa wannan tafsiri a talabishin. Allah ya saka mai da alkhairi. Sannan ana sa wannan tafsirin a rediyo Jigawa, ana sa wannan tafsirin wanda ofishin Deputy Governor na jihar Jigawa suka ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a rediyo Jigawa. Sannan ana sa wannan tafsiri a Esprit, a rediyo Dewa kuma ana sa wannan tafsiri. Haka kafofi na sadarwa ana yaɗa wannan tafsiri, da gidan talabishin na sadarwa ana da yaɗa wannan tafsiri. Duk wanda ya ɗauki ɗawainiyar yaɗa wannan tafsirin, Allah ka ɗauki ɗawainiyar kula da iyalansa. Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsa, Allah ka yi masa jagoranci. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.